sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Baba Yako makirin ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Laraba duga watan Yuni shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Baballe da kanin labarai.
Yanzu haka janye sojojin Amurka daga Afghanistan na tafiya cikin sauri, inda masu shiri na sojojin suke cewa an tura kimanin rabin dakarun Amurka da kayayyaki zuwa Amurka. Amurka ta ce tana shirin shiga tattaunawa mai ma'ana game da batun kare haƙƙin bil'adama tare da Masar, inda ƙungiyoyin kare haƙƙi da masu fafutuka suka ja hankalinta kan tarihin cin zarafin bil'adama da Masar ke yi. A jiya Talata, shugaban Amurka Joe Biden ya je garin Tulsa na jihar Oklahoma domin tunawa da cika shekaru da kisan kiyashi mai firgitarwa mai nasaba da bambancin launin fata a 1921.
Kanin labarin duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa Burtaniya tana shirin kawo wa Najeriya ɗauki wurin magance matsalar tsaro. To amma har yanzu batun rashin tsaro na ƙara muni a ƙasar, musamman a yankin Arewa.
Yanzu haka muna saman tsaunuka ga su nan, muna hangen su sun kama hanya sun shigo cikin garin, mun ban musu garin. An ce an kawo mana jami'an tsaro, an jirge su cikin dirin daji. Har yau ba su taɓa takowa garin mu wai da sauraron wai taimakon mu akan barayin nan ba.
Bayan haka za mu kawo muku kalaman gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masali, inda yake cewa sasanci da ƴan ta'adda ba shi ne mafita ba.
Don haka kai kana ganin sulhu ba hanya ba ce da za a samu zaman lafiya.
Da haka sulhu. Ina tambaye ka, ga ra'ayin su, wannan shugaban wannan daba ne na yi sulhu da shi? Wancan shugabancin daba.
Idan muka leka jihar Borno, gwamnatin jihar ta fara cika aniyarta ta rufe sansanonin 'yan gudun hijira a jihar. Bayan haka Murtala Faruk Sanyin na tafi da shirinsa na baki mai yan kauya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu haka janye sojojin Amurka daga Afghanistan na tafiya cikin sauri, inda masu shiri na sojojin suke cewa an tura kimanin rabin dakarun Amurka da kayayyaki zuwa Amurka, sannan kuma tuni aka lalata wasu kayayyakin aikin. A jiya Talata, rundunar sojojin Amurka ta tsakiya ta ce an kammala janyewar tsakanin kashi 30 cikin 100 zuwa kashi 44 cikin 100, kuma an mika cibiyoyi 6 ga jami'an tsaron Afghanistan, tare da yiwuwar a mika wasu sansanoni a kwanaki masu zuwa ko makonni. A cikin wata sanarwa, Centocom ta ce tana fatan mika wasu ƙarin sansanoni da kayayyakin soji nan gaba wanda za su iya taimakawa dakarun tsaron Afghanistan ANDSF yayin da suke aikin samar da zaman lafiya da kare ƙasarsu. Gaba ɗaya, Amurka ta kwashe kwatankwacin kayayyaki da ya kai nauyin 300 siwon sabbin daga Afghanistan, bisa ga sabbin bayanai waɗanda suka ce an tura wasu kayayyaki 13,000 don lalata su. Amurka ta ce tana shirin shiga tattaunawa mai ma'ana game da batun kare haƙƙin bil'adama tare da Masar, yayin da ƙungiyoyin kare haƙƙi da masu fafutuka suka ja hankalinta kan tarihin cin zarafin bil'adama da Masar ke yi. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama 63 da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sun yi kira ga Masar jiya Talata da ta saki 'yan siyasar da ake tsare da su da dakatar da musguna ƙungiyoyi masu zaman kansu da waɗanda suke adawa da su cikin lumana. Ya kamata shugaba Abdul Fattah al-Sisi na Masar ya hanzarta kawo ƙarshen murƙushe 'yancin walwala da ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma masu adawar lumana, in ji ƙungiyar Human Rights Watch da wasu sauran ƙungiyoyi a cikin wata sanarwa. Wannan kiran na baya-bayan nan ya biyo bayan wani rahoto na kwanan nan da wata ƙungiyar mai rajin kare haƙƙin ɗan adam da ke Washington mai suna The Freedom Initiative, wanda ta gano cewa gagarumin kamfe da Masar take yi na tsarewa da ɗauri da cin zarafi ya kai kan Amurkawa a ƙasarsu. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Talata, shugaban Amurka Joe Biden ya je garin Tulsa na jihar Oklahoma domin tunawa da cika shekaru da kisan kiyashi mai firgitarwa mai nasaba da bambancin launin fata a 1921 da wani gungun fararen fata ya yi yayin ruguza wata al'ummar baƙaƙen fata, inda mutane 300 suka mutu, wasu kuma 10,000 suka rasa mahallansu. Biden zai ziyarci cibiyar raya al'adu ta Greenwood, ya kuma yi wani jawabi na hidimtar zagaye na 100 na wannan ranar. A cikin jirgi kan hanyarsa ta zuwa Tulsa, kakakin fadar White House ta ce shugaban ƙasa ya shirya don yin ƙarin bayani kan abin da ya faru kuma zai tabbata Amurka ta san cikakken labarin. Ta ce Biden zai ce Amurka na bukatar sanin tarihin bauta da nuna launin fata da gidaje. Tunda farko fadar White House ta ce tana kaddamar da kokari don taimakawa rage gifin da ke akwai na bambancin jiki tsakanin masu arziki da kuma zuba jari a cikin al'ummomi da tsare-tsare da manufofi suka sa aka bari a baya.
An jima kaɗan ba balle zai kawo mana sauran labaran duniya. Kasar Burtaniya ta ce za ta taimaka wa Najeriya don magance matsalar tsaro da kasar ke fuskanta musamman a yankin arewa. Wannan tabbacin ya fito ne daga ofishin jakadancin Burtaniya a Najeriya wanda ya nuna damuwa akan hali da kasar ke ciki na rashin tsaro. Yanzu haka mutanen Sakaba na yankin Zuro a jihar Kebbi Najeriya sun fada cikin wani hali na rashin tabbas kamar yadda wani mazaunin yankin ya fada wa wakilinmu Muhammad Nasir a wannan rahoton.
Sun sun taso ne daga can dajin da suke shiyon kwatankwaro sai suka zo nan gabas da Sakaba suka kwana. Sun suka yi abinci nan da gari ya waye suka samu hanya suka gito Sakaba. Yanzu haka muna saman tsaunuka ga su nan muna hangen su sun kama hanya sun shigo cikin garin mun ban musu garin. Sun kama hanya sun yi ilana daga can ya na kasan nan suke bulla su yi shambo ko warari su shiga dajin nan na aunan nan suke ɗebe shanu kuma hanyar nan da suka bi nan suke dawowa. An ce an kawo mana jami'an tsaro an jibge su cikin dirin daji. Hanyar ko sau guda tun lokacin da aka kawo sojojin nan ba su taɓa takowa garinmu wai da suraren wai taimakon mu akan ɓarayin nan ba. Shi ne abin da ma muke tambaya shin ita gwamnatin jihar Kebbi ko kuma mu ce gwamnatin Najeriya ta haifi mutumin ne mu kwashe kayanmu mu ban musu wannan wurin ko ko dai Allah ya taimaka mana a gaya ma duniya halin da muke ciki.
Bisa damuwa da halin da jama'a suka tsinci kansu ciki, kasar Burtaniya ta ayyana shirinta na taimakawa yankin arewa da ke fama da matsalar a cewar jagoran wani ayari daga ofishin jakadancin Burtaniya a Najeriya Samuel Walduk a wata ziyara da ya kawo a Sokoto.
As you grapple with the ongoing security challenges in the Northwest, we as the UK
da yake kuna ta fada kashi ga matsalar rashin tsaro a arewa maso yamma, mu kasar Burtaniya mun lura da halin da Sokoto da sauran jihohin arewa maso yamma suke ciki saboda waɗannan kalubalaiye da kuma halin kunci da suka saka jama'a. Da yake kuna fama da wannan matsalar za mu taimaka mu ga cewa an samu fita daga cikin wannan babbar matsala. Jagororin al'umma a Najeriya irin gwamnatin Sokoto Aminu Azir Tambuwal wanda shine mataimakin shugaban dandalin gwamnatin Najeriya ya ce kasar Burtaniya ita ce ta fi cancanta ta taimakawa Najeriya ta samu fita daga wannan yanayi musamman duba da tarihin kasashen biyu.
It's really very very worrisome. Our situation is very disturbing.
Hakika wannan abin damuwa ne yanayin da muke ciki kuma muna neman dauki kuma ba wanda ya fi dacewa ya taimaki Najeriya a wannan halin na kunci da ta samu kanta kama kasar Burtaniya. Muna kara neman haɗa hannu da ku domin kara bunƙasa yankunanmu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu ga baballe dauke da sauran labaran duniya.
Kwamitin bindiddigin gaskiya da sasantawa na kasar Gambia ya kammala zaman sa na bainar jama'a wanda ya shafi shekaru biyu yana yi game da zargin keta haƙƙin dan adam wanda aka tafka a tsohon shekaru 22 da tsohon shugaba mai kama karya Yahaya Jammeh a gadon mulki. Jerin masu gabatar da shaidu sun kammala bayar da bahasi ranar Juma'a inda suka yi ta bayyana yadda aka yi ta tafka almundahana da kama mutane ba bisa ka'ida ba da kuntata ma mutane da kashe-kashen mutane wani sa'in ma har ciyar da kadoji aka yi ta yi da gawarwakinsu. Jami'a hauka ragan mulki ne ta wajen wani juyin mulkin sojoji da ya yi a 1994 ya mulki wannan karamar ƙasa ta yammacin Afirka har zuwa lokacin da Adama Barrow ya kada shi a zaben watan Disamba na 2016. Jami wanda ke da shekaru 56 yanzu ya tsere da matarsa zuwa ƙasar Equatorial Guinea. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ba da izini na gaggawa don amfani da allurar rigakafin COVID-19 da ƙasar China ta samar ga manya 'yan shekaru 18 da sama da haka. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da rigakafin jiya Talata da kamfanin Sinovac Biotech ya samar kamfanin harhaɗa magunguna na ƙasar China. Wannan ne karo na biyu da hukumar WHO take amincewa da rigakafin da wani kamfanin ƙasar China ya samar saboda amfani na gaggawa. Hukumar ta WHO ta ce bayanan da suna bakiya bayar sun nuna cewa allurai biyu na rigakafin suna hana alamomin cutar ci gaba a cikin kusan sama da rabin waɗanda suka karɓi rigakafin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ke fuskantar matsalolin lamba akan sasanci da ƴan ta'adda, gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya kara bada tabbacin cewar sulhu da ƴan ta'adda baya tasiri saboda ya gwada amma bai yi nasara ba. Gwamnan Masari ya jaddada hakan ne a hirar shi da wakilin mu a Abuja Umar Faruku Musa.
Gurgudan abinda za a zanna a yi da su mun yi amma abun bai tasiri ba na farko da wala kungiya bace balantan haka ce kai abinan da kungiya kaza sau ka diyan kungiyar su muri ai kowa sarkin kanshi ne in mutum ya samu bindiga biyu ya samu yara uku shi ma zama sarkin kanshi ta haka zai girma saboda haka ba wai wani kungiya bace wanda zaka ce wai in kai magana da ita ta akwai manya a cikin su wanda sukan dan fadi a ji a wansu dabobi amma ba wai abinan bane wannan dole ne da mutanen kasar kuma magana tsaro ba wai aikin jami'an tsaro bane sai ma an ba su bayani in ka kira su inda yake kilomita 20 kafin su je na farko dai abun zuwan yana yin wahala bashi kafin su je su sun yi banna awa guda sun tafi so akwai abubuwa wanda suke a ciki amma ni abin na sani kuma abin da nake gani abubuwan nan ana iya maganin su kuma Allah ya dan dauko hanya da sai mun ga kashin wannan abun Allah ya
don haka kai kana ganin sulhu ba hanya bace da za a samu zaman lafiya
da za ka sulhu ina tambaye ka da za a sulhu wannan shugaban wannan daba ne nayi sulhu da shi wace shugabancin daba ba wai mutane suna magana wai daya biyu abinda da yace mutanen nan waɗanda suka fi addaba ai makwabtan su ko to su daina addaban su daina taba su daina satar su daina kashe su su daina musu fade za su ga in sun daina za a kira soja ko za a kira yan sanda ba sa a kira ba saboda ka ba wai ka zo nan sama kai ka zo gidan gwamnati an magana da kai wani dan uwanka wanda ke daba ce da wani aka yi magana ni ba magana da ni ba bari wani shekara zai je ya kashe wasu mutane ko kashe kauye ya ce ai shi in ana sasanci ba shi yake ni na ha gani domin ban da ban taka ba mutuna mutanen nan waɗanda suke da rai daga wanda na gani sai wanda muka yi magana da shi ko ta waya ko ta hannun dan uwan shi ni jini saboda kan magana cewa magana ce kawai ba wanda zai ce bai san sasanci su haro shi daga kasa can su bari na ce yana son mai sasanci ko to shi kenan soja bai so a kira shi dan sanda ma bai so a kira shi dan civil defense ma bai so a kira shi shi ma dan sa kan nan bai so a kira shi in an daina me zai kai soja kauye me zai kai dan sanda kauye da muke zanni lafiya dan sanda ke akwai shi yasa muke cewa mu za mu rido da martabar system namu na da domin ɗaya daga cikin bannar da aka yi ba kuma da gangan ba ita ce da aka zo gyaran kananan hukumomi aka tura masu unguwanni aka tura daga tai ake to da aka ture su ba a kawo wani abu a wurin ba to da ba a kawo wani abu a wurin ba sai mai karfin shiga yana ɗaya da shawarar da suka yi da samun haka to mu muna neman gyara lamarin
gwamnan jihar Katsina Bello Aminu Masari kenan a hirarsa da Umar Faruku Musa. A yanzu haka gwamnatin jihar Borno ta soma cika aniyarta da ta ɗauka na rufe dukkanin sansanonin 'yan gudun hijira da ke faɗin jihar baki ɗaya. Kwamitin da aka ɗora wa alhakin wannan aikin ya rufe sansanonin 'yan gudun hijira guda biyu. Wakilin sashen Hausa a Maiduguri Haruna Dauda Biyu ya tattauna da mahukuntan jihar akan batun rufe sansanonin ga kuma rahoton da ya aiko mana daga Maiduguri.
Hajiya ba kulo da ita ce shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno da kuma ta yi mana karin bayani game da adadin 'yan gudun hijirar da aka kwashe.
Kwa a cikin kwana uku nan mun rufe guda biyu. Dama muna da official 27, 2 an riga an rufe yanzu sauran 25 kuma insha Allah deadline da His Excellency ya ba mu kuma end of the year din za mu yi aiki tukuru mu ga cewa mun rufe waɗannan kamfanin gaba
da. Wannan 'yan gudun hijira na kananan kwana sun mu guda biyu da kuka rufe. Ba sai ta masu lawa.
Magwaji 524 muka rufe household a nan kuma mun rufe 1446 kuma a mungunan za a ji a dauki 1000 household za a kai market a wasu musamman cewa mun tabbatar waɗannan sun samu yancin kansu sun samu zaman kansu su yi rayuwar da ya kamata kowane dan adam na Najeriya zai yi
har zuwa
Disamba insha Allah
na kuma tambayi commissioner sake gidan gine da sake tsugunar da ƴan gudun hijira wato engineer Mustafa Kubiyo ko tanadi akai ma waɗannan ƴan gudun hijira
to alhamdulillah gwamnati yayi kokari ya taimaka ma jama'an ya ba su kowane magidancin bashi 1000 bayan haka kuma kana gani commissioner agree yana tare da mu insha Allah dukka za a support nasu a karkatar input kuma gashi sai mama tana tare da mu za a ba su abinci saboda haka insha Allah ba za a bar su ba kuma za a cika ba da kula da su sai lokacin da sun fara kula da kansu da kansu
kamar har tsawon watanni nawa za a dinga ba su wannan taimako
wai abin da yake fara kamar yadda ake ba su akan haka za a ba su
to kome waɗannan ƴan gudun hijira ke cewa ne game da wannan sabon guri da aka tanadar musu
Mamman Nur MIG daga Abadam local gamu to kuma Allah ya taimake mu ya kawo mu a wannan lokacin ya bar mu a cikin cunkusu muka yi si azabu kala kala duk da haka muka kokorta muka zanna yanda Allah ya aje mu to mun gode wa Allah
to sunana Kari Kakadan Gamine ni mutumin manufacturer ne Abadam local gamu mun gode musu kamar yanda suka rike mu da fari ko mun gode musu kamar yanda yanzu suka ba mu guri muka zo muka zauna
shi ma engineer Bakar Salba ya yi kira ga ƴan gudun hijirar dai kamar haka
kuna su yi zuciya su zauna su yi noma dan Allah mu janye fadin akan abun cin kyauta wannan ko yadda muka sai mutanen Borno sai dai su ba mutu kowane gida ko gida ma su dakin abinci amma yanzu ka ga mu zo rago muna so in next 2-3 years kowa zaman zaman kashi sheke ba mutu abinci abin da muke fata kenan
Haruna Dauda Biyu Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a gaida Haruna Dauda Biyu da wannan rahoton Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya saurare mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu Yanzu kuma ga shirinmu na gaba
baki mai yanka wuya wani matashi a jihar Zamfara ya dandana kudarsa bisa zargin wallafa ra'ayinsa a shafin Facebook dangane da tafiyar da gwamnatin jihar ko menene tanadin doka akan bayyana irin wannan ra'ayi Assalamu alaikum. Tun a makon jiya ne wasu hotunan bidiyo suke zagayawa a shafukan sada zumunta na yanar gizo musamman Facebook dake nuna wani da ake zargin shugaban hukumar kula da zirga-zirgar ababen hawa ta jihar Zamfara wato Zarota Aliyu Alhazzai yana tafkawa wani matashi mari tare da zagi da cin zarafinsa bisa zarginsa da cewa ya zagi gwamnatin jihar Muhammad Bello Mutawalle. Matashin mai suna Abdulrashid Buhari Yandi wanda ya bayyana cewa shi dan jam'iyyar PDP ne da ke mulkin jihar ya wallafa ra'ayinsa ne a shafinsa na Facebook yana bayyana bacin rai akan abin da ya kira rashin samar da ayyukan ci gaba a jihar ta Zamfara tare kuma da yin tambaya akan makomar ayyuka hudu da gwamnatin yayi alƙawarin yi amma kuma har yanzu ba a yi ba akan haka ya bayyana tababar cewa jam'iyyar ta PDP ba za ta iya samun nasara a zaɓe mai zuwa ba da wannan salon takun gwamnan tare kuma da wasu maganganu da suka biyo baya to sai dai hakan ya janyo wa matashin jangwam bayan da ya shiga hannun kwamandan hukumar ta Zarota Aliyu Alhazzai wanda a hotunan bidiyon ya sha alwashin ɗaukar kowane irin mataki akan duk wanda ya yi irin abin da matashin ya yi to sai dai mun yi kokarin shafe wasu kalamai da ke cikin bidiyon da ba su kamata su fito a rediyo ba
in ba wannan duba ga dan koban bare ka ce baro abu ne ni na ba su ba ne ba su gurewa ka haƙi ka kawo su don ba su ga mota shi ga mota dan shi ga mota
Masa,
Haka kuma an yadda wata muryar wayar tarho da ake zargin ta gudana tsakanin shugaban na Zaruta da gwamnan jihar wanda ita ma aka yayata a shafukan sada zumunta inda yake yi wa gwamnan bayani akan lamarin yayin da ita kuma muryar da ake zargin ta gwamnan ce take bashi haske akan yadda ya kamata ya tafiyar da lamarin
to zai na ka kai
yana nan tsare inda yake ka da nazo nan bakin gidada na su a ajin mun shi sai wadansa da wani ne ta tsaya zai yi zaga wallahi ba zai
kaje wannan san dace zai za a yana
nan ko gida nan ko gidan ka
eh amma ke ku aje ko kamata ku tuku tuku ko sai saka zo da shi ba kai ku na ba an kawo shi gidan gwamna
a'a nan ka
ko da an saka zai nuna cewa gwamna ne ya iya sa an kai mai
na take bikin
kuma na sai mai take ce ka kawo shi kaso a ce maka shi
na kawo shi ina neman
dan ka kwata irin wannan operation in za kai kada ka kuskura ma ka danganta shi ko saka gwamnati kwata kuma kai ne kai operation din ka samu wuri ma in wuri ne zaka samu inda zaka yi kamar
sai
kan ka samu tani amma kwata kwata ka ba danganta wannan abin da gwamnati tunda yanzu ka gani zai ka kazo da shi gidan gwamna ka gane so zai ka kama zai koya ita zai ce a gwamnati ne sai a kama shi don amma zo da shi a hana ka shiga so kwata kwata irin wannan kamar ban mutu ma kusa ga nan kwata-kwata kamar kwanyewa kwanne kai wannan tsarka in ka abin nan nizan ciro ka ka bar mutuwa ga irin gwamnati in kana wannan abin
I understand
a yara ka samu wurin da za ka kayan sayar irin waɗannan 'yan iskan rukarin ka
ai yanzu inda na samu cewa yanzu na ce mashi in yana so ya rubuta ya yabe
gwamnati ko ka ce wasu ya faɗa ma wa ya sashe wannan sai ka karanta duk abin da ya faɗi ka ce wajen amin wanda nan baka zo wanda gwamna ba ta yi ba da ka to za ka kai mu gwamna kariya ka ce to za mu kai ka aro ya kawo gwamna kariya duk abin da ka faɗi na kariya ce ka faɗi
mun samu jin ta bakin matashin da lamarin ya rutsa da shi Abdulrashid Buhariyana wanda ya yi bayanin yadda al'amarin ya auku.
Na koma jiha da na ɗan kuma bani nan. Wani koma sai na ga wasu ayyuka da gwamnati ta yi alƙawarin za ta yi. Da ni asali na memba ne na PDP. Ina son PDP magoyin bayan PDP ne tun kafin ma in fara aiki. To da ni koma ne gida ne diba ni ga ayyukan da gwamnati ta ce za ta yi ba ta yi su ba. Sai ne sai shafi na Facebook. Sai na yi posting cewa gwamnan Zamfara ya ce zai gina Bisa Hotel cikin wata uku da hawanin mulki kuma ba a gina ba. Ya ce zai gina Rugga cikin shekara ɗaya ba a gina ba. Ya ce zai gina Cargo Airport kuma ba a gina kuma matsalar tsaro da shi na har yanzu da reconciliation da aka ce an yi da bandits har yanzu dai abin sai ƙara taɓarɓarewa yake. To bancin haka nan na tafi Sokoto ina kan hanya ta ka dawowa sai na fito samun wayoyi cewa ana nema na daga gidan gwamna to ko da na dawo Sokoto sai na samu wani kanan ba a bana na ce Garba Yambi ya kunna min waya wanda sun kai da Aliyu Alhazishin Kafi cewa gwamna na son da duk gani na tunda ni dan PDP shawara ce na bada yana son kai ni gurin gwamna a yi magana da ni uncle ina kawo na bai daba daga baya dai ya gaya mai mayaran tsuwa har da Allah cewa in dai a cutar da ni ne ko wani abu ba zai yi kira ni ba shi dan ya san gidan da na fito gida ne mai mutunci ba zai iya zuwa gidan mu ba a kama ni ba shi yasa ma ya roki kawo na da don Allah ya kawo ni to daga ni zo kanan baba na kunna mai audio record inda sun kai wayar da shi ni saurara sai ni saurara na ji a gudu suka ne ce makana ba na cin gaku to kai a tafi mun ka fara zuwa gidan gwamna cikin cikin din ba so ban mu shiga ba daga nan ya dauke ni bakin bayan government house ko ne take na samu mu gurin ya yi fakin mota da ni yan ta'adda suna gurin wanda mai video clip din da ku ha gani da daddare yana nan katsanci gaban mutane daga baya ya dauke ni kai ni gidan shi ya yi da tenant ina a cikin gidan shi da safiya ta yi yan uwana suka zo nema na kawo na kanan baba na da ya kawo ni ya zo ya nemi ya gane ni yana son ya bashi ya ce ba zai bani ni ba saboda gwamna ya ce gwamna ya ce dole sai na rubuta apology kuma sai nayi implicating sunayen wasu manyan ƴan siyasa na adawa irin da Dauda Lawal Dare cewa sai nayi implicating cewa sunan sa ne na rubuta wannan abin kuma kanan babana ya ce mai uku ya ce mai tun da okay gwamna ya ce mai Kennedy ethics office for police office to sai dai kai ne amma ni ban iya rubuta wata wannan abu to daga nan suka kai ne police station at post Jenyau bayan at post da suka kai ne akai referral din mutum central police station Busan okay to a halin yanzu gaskiya akwai matakan da da ɗan uwana da kungiyoyi na kare haƙƙin bil adama da sauransu da suke bani na tokan mataki akwai matakan kotu da muka samu doka don saboda wannan ya nuna cewa dan fara ba mai incin kai da zai zo ya faɗi ba a yi daidai ba wato matsayi na ɗan ƙasa constitution ya bani dama na in yi magana duk da abin ba a yi daidai ba to yanzu kaga ya gwada kuwa kenan jihar dan fara irin mulkin demokaradiyyar da aka yi ba a son kowa ya yi ba magana in gwamnati ba ta yi daidai ba kai ka ji audio clip wanda gwamnati ba Aliyu Alhaji instruction yanda za a yi ne kaga yanzu abin da yake nuna kenan ya adawa ba su da damar fitowa su yi magana tunda kaga gwamnati ya ce mashi I tell da za a zanki sa irin mu da ke rubutu amma to ban ina ga ƴan jam'iyya adawa ni dan PDP ke nan fa to ina ga ƴan jam'iyya adawa to kira na ni dai da niyyar da sauran ƙungiyoyin kare haƙƙin bil adama don Allah ina neman a zo a neman mini haƙƙina da cin zarafi da zalincin da gwamnatin jihar Zamfara ta sa Aliyu Alhaji yanne
to shin menene tanadin doka a ƙarƙashin mulkin demokradiyya dangane da wannan rubutu da matashin ya wallafa da kuma matakin da aka ɗauka a kansa to sai dai saboda ƙarancin lokaci a nan za mu dasa aya amma za mu ci gaba da bibiya tare da kawo muku martanin ɓangaren gwamnati da kuma musamman hukumar ta zarota har ma da masu fashin baki a kan lamuran siyasa da demokradiyya a shirinmu na gaba yanzu kama madadin Cuba Hero Diodone da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Kuma dalla a gaida na sagin na da haka ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Yanzu haka janye sojojin Amurka daga Afghanistan na tafiya cikin sauri yayin da masu shiri na sojojin suke cewa an tura kimanin rabin dakarun Amurka da kayayyaki zuwa Amurka. Sannan kuma tuni aka lalata wasu kayayyakin aikin a jiya talata rundunar sojojin Amurka ta tsakiya ta ce an kammala janyewar tsakanin kashi 30 cikin 100 zuwa kashi 44 cikin 100 kuma an mika cibiyoyi 6 ga jami'an tsaron Afghanistan tare da yiwuwar an mika wasu sansanoni a kwanaki masu zuwa ko makonni Amurka ta ce tana shirin shiga tattaunawa mai ma'ana game da batun kare haƙƙin bil'adama tare da Masar yayin da kungiyoyin kare haƙƙi da masu fafutuka suka ja hankalinta kan tarihin cin zarafin bil'adama da Masar ke yi. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama 63 da kungiyoyin ƙasa da ƙasa sun yi kira ga Masar jiya talata da ta saki 'yan siyasar da ake tsare da su da dakatar da musguna a kungiyoyi masu zaman kansu da waɗanda suke adawa da su cikin lumana. A jiya talata shugaban Amurka Joe Biden ya je garin Tulsa na jihar Oklahoma domin tunawa da cika shekaru da kisan kiyashi mai firgitarwa mai nasaba da bambancin launin fata a 1921 da wani gungun fararen fata ya yi yayin ruguza wata al'ummar baƙaƙen fata inda mutane 300 suka mutu wasu kuma 10,000 suka rasa mahallansu. Biden zai ziyarci cibiyar raya al'adu ta Greenwood ya kuma yi wani jawabi na hidimtar zagaye na 100 na wannan ranar.
Masu sauraro a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku bari mu miƙa ta'aziyya ga tsohon shahararren ɗan wasan AC Milan da Ghana Black Star Suleiman Kari na rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Baida'u da aka fi sani da Hajiya Kande wanda ta rasu a shekarar jiya za a kuma yi mata fidda'u yau Laraba a Accra. Allah ya ji kanta da sauran magabata baki ɗaya ya ba iyali haƙuri. yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Cuba Hero Jojoni wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyar Baba Yakubu Maikiri da na shirya da kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya assalamu alaikum.